Ministan yada labarai da wayar da kan al'ummar Najeriya Muhammad Idris Malagi ne ya bayyana hakan a yayin ziyarar da muryar Amurka ta kai ofishin sa dake birnin tarayya Abuja karkashin jagorancin shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto wanda ya ziyarci birnin a yayin hutun sa na cikin shekara a yanda ake shirin cika shekara daya da kafa mulkin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke jagoranta an yi ta yada jita-jita cewa ya zuwa yanzu gwamnatin kasar na shirin daina amfani da tsoffin takardun kudin naira kuma ka nemi bayani daga bakin ministan ko akwai kamshin gaskiya cikin wannan lamari inda yace
idan baki manta ba wannan abu an fara shi ne tun lokacin wancan mulki da ya shude bara kin tuna cewa an zo an ce a daina an san kudade har wasu gwamnati da wasu manyan mutane suka je kotu muka da ya kawo yanzu to da gwamnati ta zo ta ce to wata wannan doka gaskiya an dakatar da ita magana cewa za a sake dawa da dokan nan a Disamba gaskiya ban san da wannan magana ba babu ita kuma inda akwai ta na tabbatar da za ta zo gare ni dumur iri ne na mutane kawai ke ta kawo wannan saboda a samu rudani a yanzu babu wannan magana
da muka buƙaci ƙarin bayani a game da lokacin da za a koma kan batun aiwatar da tsarin karbar harajin tsaron yanar gizo wato cyber security levy minister Muhammad Idris ya ce ana kan nazari
to a gaskiyan al'amari shine shi wannan maganan cyber security tsaron internet da ake magana ce wadda ba yau aka fara ta ba mutane da yawa ƴan Najeriya ba san ma cewa ai wannan abu ba ma wannan gwamnati bane ta kawo shi dama abun yana nan ya je majalisa har majalisa ta zauna ta yi muhawara da mutane ta karbi shawarwari aka sa har dokan ma an ta mata gyare-gyare shekaru dai da dama haka baya ba sabon abu bane yanzu dai ne aka dauke aniyar cewa lalle a jaddada shi sai kuma aka ci karo da wato sabanin ra'ayuka da ƴan Najeriya kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu dama shugaba ne mai son ya saurari maganganun mutane duk wani abu da aka dauko idan aka ce ya kamata a tsaya a duba to yakan dakata ya zo ya duba wannan ma abin da ya faru kenan ya ce a dakatar da wannan magana shi yasa da bayani da nayi cewa an dakata ne domin a ƙara nazari shin wannan abu ya kamata a ci gaba idan za a ci gaba yaushe akwai gyaran da ya kamata a yi ma dokar idan akwai wani irin gyara ya kamata a yi akwai misali mutane da ya kamata a tuntuba saboda a ƙara ma dokan garan bawul ko kuma me ya kamata a yi duk wannan shawarori ne aka ajiye aka ce to ya kamata a tsaya a yi wannan kafin a ci gaba da wannan doka babu rana da za a ce wai gobe ne za a fara ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya sai an kai ga matsaya akan duka sabbin shawarori da aka samu akan dokar ita kanta ko za a ci gaba da ita ma koko a za a ma dakatar da ita ne na dindindin a me za a yi to nan gaba duka za a sani sai an sake nazari an ga me yayi wa dokar menene matsalolin da za a fuskanta sannan a dawo ai ma ƴan Najeriya bayani
a game da batun kafa sansanonin sojoji na kasashen waje Malam Idris ya bayyana cewa
maganar sansanin sojoji da za a kafa ba gaskiya bane a duk da dai cewa akwai waɗanda muna ganin kima sosai wani cikin wanda suka yi wannan bayani kuma sun ce sun dade suna ta nazari da bincike akan al'amuran da suka shafi irin wannan abu to amma mun ce in akwai irin wannan nazari ko irin bincike sai a gaya mana amma maganan gaskiya shine gwamnatin Najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace ƙasa a Najeriya domin kowane dalili babu wannan magana amma shi harka na tsaro ba ƙasar da za ta iya bugun kirji ta ce ita kadai kawai za ta dauki harkan tsaro ita wata rika yin abunta akwai tuntuba da ake yi akwai maganganu da ake da shawarwari da kuma neman taimako da aka yi da ƙasashen duniya gaba daya to dama Najeriya tana ciki kuma Najeriya ba ta taba cewa ita ba ta neman taimako irin wannan ba mun sha fadi cewa Najeriya tana neman haɗin gwiwa da haɗin kan sauran ƙasashe domin a kawo ƙarshen matsalan tsaro da ke ƙasar nan
waɗannan muhimman batutuwa dai na daga cikin ababen da suke ciwa al'ummar Najeriya tuwa a ƙwarya yayin da ake ganin ƙasar ta shiga wani yanayin matsi sakamakon irin sabbin manufofin da gwamnatin tarayyar ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu ta bijiro da su tun bayan karɓar rantsuwan kama aiki Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.